Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar. Yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali, a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar. A cewar rahoton da Xi ya shaidawa yan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana kara yaduwa cikin sauri, yayin da kwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke kokarin halakawa. Wannan na zuwa ne a daidai sa'ar da gwamnatin kasar Amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar Amurka daga Wuhan a yau Lahadi, kamar yadda mujallar Street Journal ta ba da rahoto a jiya Asabar. Rahoton ya bayyana wani da ke da masaniya akan shirin yana cewa ofishin jakadancin Amurka na nan yana tuntubar kimanin Amurkawa 1,000 da yake da masaniya a kansu. To sai dai mutumin ya ce Amurkawan da aka kwaso ne za su ɗauki nauyin biyan kuɗin jirgi da aka samar mai ɗaukar kimanin mutane 230. Tawagar masu kariyar shugaban Amurka Donald Trump sun so magabatar da nasu bayanan kalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau Asabar. Bayan da masu gabatar da karar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwar su ta kwanaki uku, a fafutukar ta tsige Trump mai cike da tarihi. Lauyan fadar shugaban kasa ta White House Pat Cipollone shine ya soma gabatar da kariyar Trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na Democrat sun kasa cimma muradin su. Zaman kariyar na jiya Asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da aka zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya mako mai zuwa. Ana zargin shugaba Trump da matsawa shugaban Ukraine lamba ya gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a wata hirarsu ta wayar tarho. Haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na kasar ta Ukraine, har sai Zelensky ya fito karara ya bayyana cewa yana binciken Biden da ɗansa Hunter. Jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ƙarƙarfar girgizar kasa da ta shafi gabashin Turkiya ya ƙaru zuwa 29 a jiya Asabar, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida Sule Soilu ya faɗa safiyar jiya cewa mutane 18 ne suka rasa ransu a gundumar Yalazig, inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar Juma'a, da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar Malatiya. Daga bisani kuma hukumar kula da bala'o'in kasar ta kara bayyana wasu karin mutane 7 da suka mutu, wasu 1,243 kuma sun sami raunuka, inda 33 daga cikinsu suke kwance a sashen kula na musamman na asibitoci. To amma ba a cikin mummunan yanayi ba, a cewar ministan lafiya Fahrettin Koca. Cibiyoyin kula da girgizar kasa da dama sun bayyana karfin girgizar da ta auku da misalin karfe 8:55 na dare, da cewa ta kai karfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8. labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Iran ba ta fidda rai ga sulhuntawa da Amurka ba, duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da Amurka din ta kai da ya halaka babban kwamandan sojin Iran, a cewar ministan harkokin kasar a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau Lahadi. Muhammad Jawad Zarif ya fadawa mujallar Der Spiegel ta kasar Jamus cewa ba ta bace da tsammanin mutane za su sauya ra'ayi su kuma tunkari abin da ke gaba ba a wata hira da aka dauka a Tehran a jiya Asabar. ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Washington da Tehran tun daga shekara ta 2018 sanda shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga shirin nuclear Iran tun kuma da Amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin Iran to sai dai Zarif ya ce Iran na bukatar tattaunawar sulhun amma fa ya ji da bukatar da kasar sa tayi a can baya na cewa har sai Amurka ta cire takunkumanta ga kasar kusan watanni bakwai bayan da India ta datse layin sadarwa a yankin Kashmir na kasar amma yadda wani sashi na ayyukan sadarwar internet a jiya Asabar to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafatun sada zumunta na internet yankunan ya zo ne kwanaki biyu bayan kotun koli ta baiwa gwamnati umarnin sake duba haramcin da ta yi da ta yanke hukuncin cewa yanke bangaren baki daya saba doka
madalla yanzu kuma ga Zara Aminu fage da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na dandalin yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka shirin zai rika duba muhimman batutuwa ne da suka shafi duniyar yan jarida musamman al'amuran da suka jibanci yancin su na walwala a fannin gudanar da ayyukan su da kuma yanayi da suke gudanar da ayyukan sunana Zahra Aminu Fage to a tashin farko shirin namu na dandalin yan jarida na wannan mako zai nazari ne kan irin kalubalen da yan jarida ke fuskanta yayin da suke tattara bayanai a kokarin su na hada rahotanni musamman ma a kasashen mu masu tasowa na nahiyar Afirka da kuma yanayin walwalar da suke samu idan suna aiki ba dai bakon abu bane a sassan duniya a ga ana tatabirza da manema labarai yayin da suke kokarin gudanar da ayyukan su yan jarida kan rasa rayukan su ko a je masa rauni ko hukumomi su kama su a garkane a gidan kurkuku a kokarin da suke yi na gudanar da ayyukan su kididdigar da kungiyar yan jarida ta kasa da kasa ta Journalist Without Borders ta fitar a shekarar 2019 ta nuna cewa kasar Norway ce ta farko a jerin kasashe 180 da yan jarida suka fi samun yancin walwala ba tare da tsangwama ba Najeriya ce kasa ta 120 Niger ta 66 Kamaru na matsayi na 131 Kana Ghana na matsayi na 27 to amma a shirin namu na yau zamu karkata hankalin mu ne kan irin fadi tashin da yan jarida kan yi domin tattara bayanan da za su hada sahihin rahoto wanda shi ma wani bangare ne da ya zama ma'aunin walwalar da suke samu Ibrahim Bababa editor labarai ne a Albarka Radio dake jihar Bauchi Najeriya
idan na dauki ga misali bangaren ma'aikatan yada labarai ko kuma wanda suke wa gwamnati aiki akwai wani abin da suke samun kansu a cikin matsi shine a tirsa saka walau koda baka so kai abin da walau gwamnati take so ko kuma wani a gwamnati yake da muradin wato fada ko kuma ya sanarwa al'umma koda ku abin nan ba ka'ida bane kuma kai dan jarida irin wannan yanayi koda ka san ba daidai bane ba ka da wani karfin iko da zaka ce abin nan ba zai yi ba to kin ga wannan ba karamin kalubale bane
a cewar sa bangaren kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu shi ma na da nashi kasan
da misali idan na muka na dauki bangare na masu zaman kansu kuwa zaki samu idan kana aiki ma kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ne wato kila su kuma suna son a kullun a samu a rika amfani da kai domin cimma wani kuduri bi ma'ana walau a gwamnati ba ta yi mu wani bangare abin da yake so sai kiga an je an bude kafafen yaɗa labarai domin a dinga wato binciko abubuwan da gwamnati ba ta son a faɗa ko da wannan kuma ba wai a'a zai fi bane amma saboda muradin wani ne a gefe bukatar sa shine ya kunce ma gwamnati ko kuma waɗanda suke gwamnati gani a kasuwa
To daga cikin jerin ire-iren kalubalen da ƴan jarida ke fuskanta wanda wasu da dama ke kallon sa a matsayin tauye ƴancin walwala akwai batun kin fitar da bayanai ga manema labarai a lokacin da suke bukata Sule Maje wani ɗan jarida ne mai zaman kansa a jamhuriyar Niger
a duk lokacin da aka ce an kawo wani hari ga wani sansanin sojojin kasar Niger kawoyin watsa labarai na ƙetare sun samu wannan labari muna nan gida ba mu da shi saboda gwamnati ba ta iya bada shi kai tsaye kuma ɗan jarida in kai sai a ce kai a zarbabi baka son kasa wannan babban matsala ce shi yasa ake samun duk lokacin da aka ce an yi kawo wani hari kaga sakamakon harin yana bambanta daga majiyar labarai zuwa majiyar labarai da sabanin abinda muke gani a kasashen waje
To sai dai ministan sadarwa a jamhuriyar ta Niger Salisu Muhammad Hadi yace gwamnati na iya bakin kokarinta wajen baiwa ƴan jarida haɗin kai duk da cewa ba kowane irin labari gwamnati ke bayarwa ba
ka zo ka tambaye ra'ayi bisa ga abu da wani naji abu ka zaka gani sai baka labari amma in baka zo ka tambaya ba ba za mu zo mu fade shi ba akwai lokaci zuwa lokaci da mun kaga labari da muhimmanci mu da kanmu na zamu zuwa ga television da sauran su zo mu bayar bayani ai ba shekaran da an ga ci ana kashe mutanen ga ai kaga ko da aka mu awa guda ko awa biyu sai a hido soji zaka shawara shawara bayani raskuran da an ka samu bisa ga abubuwan da an ka na hatsari wannan na ƴan ta'adda to kenan ba wani matsala kenan amma kamar a hode shi sai ga ta ƙarya wannan mutum ka za su mutu wannan mutum ka za su mutu to ina ganin jarida nan Niger gaskiya in kaga wani abu su hade shi ba su gaskiya to su suka tambaya ba amma ka san ba duka labari aka wallafa ba saboda wanda kowa al'umma masu mutane masu imani masu albarka in Niger ka sauraren mu to akwai mutanen arkutare su ma suna sauraren mu to in ka bada ra'ayi wanda an na gaskiya ko ka bada irin abun da ya kamata kai to kaga lugauci shi ma makiyinka iya shi ai banna da shi
to a cewar Ibrahim a Najeriya ma batun neman bayanai wani abu ne dake yawan tauye ayyukan manema labarai
gaskiya a irin wannan lokaci kan sai dai idan neman bayanin ya danganci ko zaka ko haska gwamnati ko kuma zaka kaman promoting gwamnati kenan zaka kamba ma gwamnati in dai wannan ne zaka samu amma in wasu bayanai na sirri da ya kamata a ce al'umma sun amfana da su wannan idan kanka da kaho in kafa kowa iya bayani wallahi ba za ka samu ba sai dai kai hakuri ko kuma ka ji wata hanya ta bayan gida wanda kuma ya saba ma ka'idar aiki karbi ni labarin da ba tare da izini na hukumomi ba amma a zahirin gaskiya ƴan jarida suna fuskantar matsalar rashin samun goyon baya da haɗin kai na jami'an gwamnati
to a Najeriya yayin da ake kan waɗannan ƙorafe-ƙorafe na rashin samun bayanai daga jami'an gwamnati Hukumomin kasar suna bullo da batun samar da wata doka da za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata laifin batanci ko yada labaran ƙarya a shafukan sada zumunta. Batu da kungiyar ƴan jaridar ƙasa ta NUJ ta ce yunkuri ne na tauye ƴancin faɗin albarkacin baki. A watan Nuwamban da ya gabata kungiyar ta NUJ ta yi tattaki har zuwa ofishin ministan yada labarai Lai Muhammad. Inda ta bayyana mai cewa ba ta goyon bayan wannan yunkuri to sai dai ministan yada labaran ya ce an yi wa batun mummunar fahimta
the NUJ issued a statement actually put the cat
yace kungiyar ƴan jarida ta NUJ ta riga malam masallaci ta ce wa ida shirin tsaftace kafafan sada zumunta ba tare da ta yi nazari kan inda aka nufa ba
without even trying to understand what it entails
a cewar Lai Muhammad ƴan jarida za su fi amfana da wannan doka idan aka samar da ita.
The major beneficiary of injecting.
A ce waɗanda za su fi cin gajiyar wannan doka idan aka tsaftace fagen kafafen sada zumunta su ne ƙwararrun ƴan jarida ba ku muke so mu sa wa doka ba dokar ta ɓata gari ce.
The ones we are out to regulate. No, it's those charlatans.
To a lokacin hada wannan rahoto kudirin doka na gaban wani kwamiti a majalisar dattawan Najeriya yayin da jama'ar kasar da dama ke ci gaba da sukar matakin to a nahiyar Afirka ba bakon abu bane a gwamnatoci suna rufe kafofin yada labarai musamman a lokutan zabe ko kuma idan ana fuskantar wata tarzoma a farkon shekarar da ta gabata Sudan da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Gabon da Zimbabwe sun fuskanci irin wannan matsala ta rufe kafar internet a cewar wata kungiyar da ke kididdiga da ake kira Access Now. A tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2018 an fuskanci matsalar rufe kafar internet sau 371 a sassan duniya, inda sama da rabin wannan adadi ya auku a shekarar da ta gabata. Hukumomi dai kan kafa hujja da cewa suna daukan ire-iren waɗannan matakan ne domin tabbatar da tsaron jama'a, tsaron ƙasa da kuma katse yaduwar jita-jita. Irin wannan mataki kan yi tasiri kan ayyukan 'yan jarida, wuraren sana'a, ayyukan bada agaji da na masu kare haƙƙin bil'adama, ya kuma hana masu zanga-zanga su bayyana matsayarsu, a cewar kungiyar ta Access Now. Sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin, Yusuf Abdullahi da Julie Lagos Gresham da ta haɗa sautin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga su lamumin barma da shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Na kasassu a yankin Arewa maso gabasin Najeriya na ci gaba da daukan horo domin gano muhimman dokokin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Dinkin Duniya, wace ta wajabtawa gwamnatoci da al'ummomin kasashe baiwa waɗannan bayan Allah kulawar da ta dace. A dai bangare, wannan yunkuri na hangen fadakar da masu bukata ta musamman, irin matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka a ƙarƙashin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a bara, da nufin kare su daga dukkan wata tsangwama ko kyama mai nasaba da tawayar da Allah ya jarabce su da ita, kamar yadda za a ji a tantaunawar da Ibrahim Abdulaziz yayi da wasu nakasassun jihar Adamawa.
To a farko dai, sunana Patient Briston, Human Leader na Joint National Association of Persons Living with Disability, kenan haɗaɗɗen kungiya na nakasassu na Adamawa State. Shine sunan wannan kungiyar nan. A tsakanin mu akwai da yawa wanda basu san rights su ba a ƙasa. Suna nan ne suna rayuwa kawai, wani ma wanda ba nakasasshe ba yana iya cuci su, basu san ina ne za su kai karan me, ko kuma basu san me za su yi domin su kalla sun kwace yancin su a hannun wanda ya gaya musu maganan nan ba. Shine yanzu mun zo a wayar mana da kai, mu na kasassu leaders din na kasassu a wayar mana da kai yanayin yadda za mu yi rayuwa, yanayin yadda kar mu bar wanda ba na kasassu su samu opportunity da za su ji mana ba ta wasu hanyoyi daban, kamar faɗa ta wurin maganganu, kamar ta wurin ayyuka, ta wurin a gidaje, environment kenan, communities, inda ba za iya a ce an kimu ko kuma a ce wayannan suna rayuwa ba su san rights din su ba. A tsakanin mu dai da yawa ba su san rights din su ne. Yanzu mun zo haka ana mana awar, kuma gaskiya program din yayi, don ni ma da dama ban san wayansu abubuwa face ne person living with disability ba, nazo na same su ne a hanya, amma da wannan program da yanzu nazo nayi achieving abubuwa da dama wanda mai lafiya ba zai iya gaya ni magana in bar shi, don yana ganin ni ban ni da right da zan iya masa wani abu, don shi yana da lafiya. Kuma an gaya mana yadda za mu yi rayuwa a cikin community mu da mutane masu lafiya, kuma har yanzu ba wai inda za mu yi rayuwa da mutane a cikin communities dinmu. Mun samu great opportunity to be here because mun zo wannan workshop din, mun samu abubuwa da dama wanda muke nema. Yanzu dai mutum dai mai lafiya ne ya taba ni, an gaya min right ina, an gaya mu inda zan kai, an gaya mu alƙutin da zan kai, an gaya ni abun da zan kai ƙara domin a kwaso min wannan yanci ina.
Akwai irin matakan da gwamnatoci kan ce suna yi domin ganin kan cewa sun kafa dokoki da ya shafi nakasassu, kamar a nan jihar Adamawa, jihar da kike, shin gwamnati ta ɗauki wannan mataki ko kuma ba ta ɗauka ba?
Yanzu dai gwamnati sai dai mu musu addu'a. Abun da ya sa na faɗi haka, gwamnatin Adamawa yanzu ne muka samu gwamna wanda yake tafiya da nakasassu ko da suke bamu ganshi a kasa ba tukunna amma muna addu'a kuma mun ba da gaskiya wannan gwamnati zai tafiya da mu domin abin da yasa na faɗi haka wannan gwamnatin da kake gani ba wani babba wanda zamu kai masa kukan mu a nakasassu a matsayin nakasassu da bai ji mu ba duk wani babba idan mun je mun yi nokin masa kofa yana bude mana ya ji damuwoyin mu ya kuma ba mu shawara yadda zamu yi ya kuma gaya mana abun da zamu yi to kaga kuma wannan gwamnati sabon gwamnati ne ba yadda zamu yi yanzu dai addu'a mu shine Allah ya nuna musu hanyar da za su bi ko muna kira da su su dinga tuna da nakasassu duk abubuwan da suke yi su dinga tuna da nakasassu duk abun da mai lafiya zai iya yi nakasasse zai iya yi idan degree kana da shi muna da masu degree idan masters kake da shi muna da masu masters idan diploma kana da shi muna da masu diploma so kar a kalle mu haka muna karazubai ne a'a ba ma karazubai muna da takaddun mu a hannu kuma mun yi karatu muna da dan ilimin mu ba wai a ce wai wannan kungiyar nakasassu a'a am dauke su an ba su wannan gurin naku ne na kasassu ku ci gaba da rayuwa a wannan gurin ba a'a muna son abunda mu muke so a mana a taimaka ma rayuwar mu shine idan asibiti ne ayi make sure akwai nakasassu a gurin domin akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a gurin idan court ne akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a gurin idan kuma aikin gwamnati ne kaman wasu abubuwa wasu department a gwamnati akwai yawancin nakasassun da sunye sun yi karatu kuma za a iya a sa su a gurin amma yanzu aka dauke mu aka je aka tara mu a gude ya aka aje mu haka ba za mu ji dadi ba sai mu ga kaman an ki mu ne shi yasa aka tara mu aka aje mu bare a ce an ba mu wannan aikin mu dinga yi a'a mu mun fi so a wasa mu a cikin mutane ka gane in aka wasa mu a cikin mutane mu ma za mu ji dadi ni ba ina son wannan gwamnati dan Allah ta gwada mu mana ta gani ta gwada mu ko ta ina ta ga ikon Allah
to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a yi ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakin shirin da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
A gaida Malam Sule sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Joyi Hausa, sunana Buhari Hausa, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na leƙo wannan filin ne domin na jajanta a ɗaukakin al'ummar jihar Kano bisa ga wannan zazzaɓi na cutar lassa. Ina addu'a Allah ya kiyashe mu gaya.
Assalamu alaikum sani Hausa na murar Amurka. Sunana magaji suka fara daga local government ga state. Yau zan bayyana farin ciki na da kungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na Boko Haram da suke kaiwa junan su hari. Wannan abun farin ciki ne a mu talaka Najeriya, Kiristan mu da Musulmi. Addu'a mu ba ta fata kasa. Kuma abin da muke addu'a Allah sa mamannin mutanen su kai
Assalamu alaikum sashi a matsayin murar Amerika mai magana a lambar mutu a Amerika su yara da kuma Najeriya mazan mu ɗaya ra'ayina ina so in ji da nuna mamata da ganin ciki akan abin da uwar gandu ya yi na jihar Kano na kira yan adawa su yi hankuri wanda an kawo lahi da wanda ba wa lahi ba da wanda ke son mutu da wanda ba ya son su da jihar Kano gaba ɗaya kada ta fice wannan kira da iya daidai Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi Gunja Gunja local samman jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta yi kokari akan wasu muhimman abubuwa a ƙasar nan an yi shekara hudu da suka wuce gwamnatin APC babu wani abu da tilasta ya amfana da wasu shekara hudu muna cikin ku ana tafiya shekara ta farko sai dai maki da fatura da talauci da yamma mai tilastawan Najeriya ne idan mun kalli mutanen da aka kusa gaboda ya san wajen duk da mai yake arzikin kasar ku ba a kai muku kuna cikin wahala musamman nan kan ba ya kubi idan aka kula muna ɗaya daga cikin yankunan da ke noman rani yau ga noman rani ne ya ga daga talaka talaka sai ya gyara gona an gyara amma ba iya saboda babu mai saboda haka muna kira ga gwamnatin da Muhammadu Buhari ƴan majalisarsa sarakuna manyan ƙasa masu faɗa aji yi magana akan abin da ya shafi talakar Najeriya gaskiya akwai ci baya talak tana cikin mace da wata babu magani babu kaga a wannan shirin ne cewa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari akwai kurakurai an ce gwamnatin don talak ta ake yi to ni na talak ta amfana yau in ka je fannin ayyuka dan talaka bai samu aiki duk iya 30 da yi sai sai masu kudi duk wani aiki da aka ji cewa kwastar na immigration na wani duk wacce irin ma'aikata da za ta ce dan wani director na ko dan wani permanent secretary ko dan wani commissioner ko dan wani senator haka dai gasman.
Assalamu alaikum gidan radio Murya Amurka, sunana Gambo Baro Fatos kun daga tsohuwar kasuwa garin Fatos. Na so da miƙa sako na bangajiya da godiya ga ilahirin sarakunanmu da sauran sarakuna da suka kawo mana ziyara garin Fatoskun na jaje da ta'aziyya a mai martaba mai Fatoskun. Wannan abu da ya faru da shi Allah Ubangiji ya kiyaye, sannan mun gode wa al'umma irin karama da taro da aka yi a kan wannan jana'iza. Allah ya saka wa kowa da alheri. Allah Ubangiji ya kiyaye sarakuna, Allah ya kiyaye gaba, Allah Ubangiji ya tsare mana ku duk inda kuke.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Masu sauraron mu a dandalin sadarwar internet kuma za su iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin matasa duniyar gizo na Madina mai shanu yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shirin da bada umulli alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri